baki mai yanka wuya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron dangane da kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta. Ko menene ra'ayin masu fashin baki akan lamarin? Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci babban taron ci gaban kasashen Afirka da aka gudanar a kasar Faransa a farkon makon nan. To sai dai kuma shugaba Buhari ya yi amfani da damar ziyarar inda ya gudanar da wani zaman tattaunawa shi da takwaransa na kasar ta Faransa Emmanuel Macron kan batutuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu, tare da mai da hankali akan babban kalubalen da kasar ta Najeriya ke fuskanta, wato sha'anin tsaro. To sai dai tun sa'ar da aka bada sanarwar cewa shugabannin biyu za su gana, ƴan Najeriya da dama da kuma musamman manazarta da masu fashin baki suka yi ta bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan lamari, yayin da wasu ke ganin cewa tuntuni ma ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta so mutuntubar wasu manyan kasashe domin neman taimako akan yaki da matsalar tsaro da ke neman wargaza kasar. Wasu ko na nuna tababa akan kasar ta Faransa. Mai fashin baki akan siyasar duniya Professor Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto yana ganin cewa duk da korafin da ake yi akan kasar ta Faransa, ai motsi yafi labewa.
To na farko dai ka san ita Najeriya tana kewaye da kasashe waɗanda ke renon Faransa ne. Sannan kuma ita Faransa ta yi tarbiyyar kasashen da ta rena, yanda lalle magana ta ita ke da ƙarfi gare su, tasiri ke gare su. Idan ka dubi Chadi, ka dubi Niger, ka dubi Cameroon, duk irin waɗannan abubuwa sha'anin tsaro din su ya shahe mu ƙwarai da gaske. Shi yasa kila shugaban ƙasa ke ganin cewa magana da shi wannan yana dan abin nan. To amma kuma da ma fa ka san ita Faransa da dai in ka dubi tarihin ta kusa da aka yakin basasa a Najeriya, ita tana goyon bayan Ujugu, ba goyon bayan gwamnatin tarayya take ba, tana da wannan matsaloli kuma mu muna da wannan matsala da ita. Ladi al'amari ne na diplomasiya irin ta duniya, so dole ko da makiyinka dole sai ka yi ko da abin na taimaka maka samu zaman lafiya.
Amma wasu na ganin kamar ita kasar ta Faransa ita ce kanwa uwar gamin duk kusan rikicin da ke faruwa a kasashen nahiyar Afirka.
Ba wani sirrin kasa da zai zo shi faɗa musu watan in kasashen Turai da na Faransa da suka faɗa maka sirri in kasashe musu hankalinka ya tashi. Suna da siri namu fiye da yadda kake zato. Sannan kuma gaba kura baya sai yaki, kaka za ka yi. Babu yanda za ka yi in Faransa ta gitta, Niger tana mata biyayya, Cameroon na mata biyayya, Benin na mata biyayya, Chad na mata biyayya. Waɗannan wurare suna da muhimmanci game da abin da ya shafi tsaronmu. Kaka za ka yi koda kai ne a shugaban ƙasa. An sani, sun san mun sani, mu nuna musu, mu kuma mun san sun sani. Sannan kuma mu dawo gida mu shirya kanmu. Wannan shine muhimmanci. Da muna zaune lafiya mun shirya kanmu, tattalin arzikin mu ai shine a dauki da kuma kasashen da ake waye da mu da za mu yi babban tasiri. Amma saboda zalunci irin na shugabanci sai kasance girman da muke da shi sai ya tabarbare.
To wani tasiri ko kuma alfanu kake gani za a iya samu a wannan tattaunawar tasu dangane da abin da ya shafi matsalar tsaro a Najeriya?
To ni ina ganin kusan irin abin a ce kasan na sani, kuma ni kuma na san ka sani. To ko irin wannan ido biyu aka yi, Faransa ta san Najeriya ta san irin rawar da take takawa game da wannan kasashe, mu ko mun sani. Wata siyasa ta duniya shine kada ka manta wannan bangare da muke samu matsala sosai, wanda ya shafi jihar Borno nan ne ke da mai. Idan ka dubi Chadi, ka dubi Cameroon, ka dubi Niger, ka dubi Najeriya, wannan bangare shi na da mai. Idan Najeriya ta samu zaman lafiya wannan wuri, ta tono mai dinta da dimbin gas da take da shi a wurin nan, to waɗannan mutane su kuma nasu mai zai sha kashi, za a wahala. To kuma dukiyarsu ta ƙarƙashin ƙasa Faransa ke rike da shi. Don haka in ka duba duk al'amarin haka shike, tattalin arziki shine wajen kokuwa na wane ne zai mallaki tattalin arziki, da nasu bangare da namu bangare nan ne ai fitinar take. Wannan wuri ne mai arziki, ba yanda za a ce ma akwai mai a Chadi, akwai shi Cameroon, akwai shi Niger, a ce ma wannan bangare na Borno babu shi, akwai shi. amma yadda duk aka ce an gino shi da shi da gas din da yake da shi to su kuma nasu ba zai tasiri irin wannan tasiri ba to kuma nasu na karkashin Faransa ita ke cin gajiyarta duk da uranium din da ake hakowa a Niger kana ji suna kuka cewa Faransa ce ke cin gajiyarta inda take so to don haka da wuya ka iya samun goyon baya na Faransa 100% sai dai a yi ta wayon wayo sun sani mun sani dole mu yi da su dole su yi da mu a yi ta tafiya haka nan ai duk wannan matsalar shugabanci ne irin na Najeriya zalunci ne rashawa ce ai ba don haka ne ba ita Najeriya da kasashen turai suke bidatta su ma ya kawance da ita saboda tana da yawan mutane tana da yawan kasuwa tana da albarkatu na karkashin kasa tana da fetur amma saboda shugabanci irin da yan siyasa da yan boko sun hada kai sun yi zalunci sun kwashi dukiyar mutane sun ciya ta kasa shi yasa za haka na faru mu babu zaman lahiya kuma idan kasashen na turai suna muna kallon banza domin tare da su da kamfunan su ake hada kai ana wannan zamba
to sai dai kuma masani halayya da zamantakewar dan adam Professor Tukur Muhammad Baba dan iya mutum biyu yana ganin kamata yayin Najeriya ta ja tsawo a dangantakar ta da kasar Faransa musamman a halin yanzu da take fuskantar babbar barazanar tabarbarewar tsaro a dufadin kasar
na daidai ka san ina jin ni a nawa ganin ba wata munafukar kasa da take wa Afrika kasashen Afrika munakisa kaman kasar Faransa ya dade ya fi shekara 200 America Faransa tana tatsan Afrika har gobe suna yi tanyoyi da yawa tun ba ma kasashe da ta mallaka ba a lokacin mulkin mallaka kuma bayan haka kasar Faransa ita ce kasa ta turawa da suka ki sake suka ki bawa yanci na zahiri ba wai yancin je kai ka ba da kasashen Afrika wannan kowa ya sani ya kamata mu nuna a Faransa cewa dufa ana iya haduwa a yi mutuwan kasko a rasa don haka ni abinda nake so abinda zan yi farin cikin gani shine shugabannin mu sun zarewa America sun zarewa Faransa ido ko ta yaya ne abinda yake faruwa fa Faransa bata iya daurewa tana iya rushewa in ba da tattalin arziki da sauransu da suke a Afrika ba lokaci yayi da zamu zare musu ido kaman yadda aka zarewa duk wani mai mulkin mallaka a Afrika anyi a Afrika ta kudu anyi a Angola anyi a Mozambique anya Namibia ya kamata mu fito da wasu matakai da zamu gargadiri Faransa ko ku yi kaza ko mu kuma zamu yi kaza don haka mu da muke kasa ba wani abu ne da yawa da zamu yi asara ba ku da kuke sama ku Faransa ku za ku yi asara abinda ni zan so na ga shugabannin mu sun ga Faransa kenan kuma ina so na jaddada cewa duk fa wani alƙawari da ta yi na taimakawa da rashin katsalanda da sauransu shugabannin mu za su dauki abin da dan gishiri su nuna wa Faransa cewa sai sun gani yakar ba alkawari ba ba giringirin ba ta yi mai inji Malam Bahaushe kuma mu nuna musu cewa muna shakkan alkawarin su dan haka in ba mun ga sun aiwatar da abubuwa da zai zo daidai da mu abinda mutanen mu muke so ba za mu yarda da su ba kuma muna iya ramawa ta hanyoyi namu da mu koda a durkushe muke muna da hanyoyi da zamu rama shugabannin mu su nuna musu haka kar ka manta abinda suka yi lokacin yakin basasan Najeriya anyi an gama amma da aka gama yakin basasan duk da rashin jin dadin su duk da goyon baya da suka bawa yan tawaye ba kasar ina jin da ta ci moriyan zaman lafiya a Najeriya kaman Faransa kamfanonin su na nan na mai kamfanonin su na motoci kamfanonin su na da yawa sun zo suna nan suna ci gaba da zaman su a kasar nan suna tatsewa suna riba suna tafiya da shi duk fa wani abu da kasar Faransa take samu a kasashen mulkin mallaka da ta yi na area na Afrika ta yamma bai kai duk an dunkula shi bai kai abinda suke samu Najeriya ba don haka ban ga dalilin da za su tsaya suna mana munakisa ba ban ga dalilin da za su jawo mana tashin hankali kashe-kashe da sauransu ba ba su da dalili in ba munafurcin tura mulkin mallaka wanda kamar yadda na nuna Faransa ta kasa yaye kanta daga wannan mulki na mallaka
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cuba Hero Diodone da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.